أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يعني بإذن الله تعالى من داو بايون هوتم ونمين تيغو مدام مكسابة إن شاء الله تعالى باتارد باتلو كتيبا سبد أبابون سنة ديوة كيس أي زام تيغو بدا إند مكسايا مالن إند مكسايا ونن kalimar da muka ce as-sukutu fi waqtil bayani bayani to mallan saboda wannan kalima gaskiya tana buƙatar bayani sosai kaji ma sunan ma abin
bayani
bayani kenan lalle haka lalle yana buƙatar ayi muna bayani abin saboda na an dan duku wasu ababuwa wanda mutane suke dan jahilta kadan ya da idan as-sukutu rida
to wato mas'alolin da suke da alaka da al-bayan cikin usulul fiqh da maqasid ash-shari'a musamman suna da wani abu da suke kira ta'khirul bayani ila waqtil haja da ta'khirul bayani an waqtil haja ta'khirul bayan ajinkirtar da bayani ila waqtil haja har zuwa ga lokacin da ake bukata aiki da shi wadansu malaman usul fiqh suka ce babu shi ba su yarda da shi ba suka ce to bi in Allah ce faqtulul mushrikina ku kashe mushrikai sai zaman toto kuma Allah bai bayanin cikin mushrikai akwai wanda ana amsa jizya gare su an gane ko shine abin nan qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun suka ce to kenan kaza ana kashe wadanda su ana amsa jizya gare su suka ce to kenan bai dace ba a ce sai lokacin aiki za a bayani amma da yawa daga cikin malamai sun tafi ce a ana iya barin abu sai lokacin aiki da shi ayi bayanin sa misali Allah subhanahu wa ta'ala ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana sannan kuma bayaninmu bayanin gare mu yake kaga bai ce ba thumma tana nufin zuwa gaba za a yi ba abinda za a yi kai tsaye ba kidan kaga bayanin zai zo daga bayani kidan ko kaga kenan tana yiwa sai daga baya za a yi maka bayani sannan Allah ce kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat littafi ne wanda an kacce ta ayoyinsa sannan daga baya thumma ba tana nufin kai tsaye ba kenan kaga ashe bayani yana iya jinkiri to sannan sun ce annabi Nuh an nuna masa iyalinsa za su fita amma bai gane cewa dansa bai ciki ba sai da lokacin da ya tambaya domin annabi Nuh Allah ya ce wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum shi kawai ya dauki ahlaka bai san dan shi yana daga ciki ba sai da ya tambaya ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن أهدك الحق وأنت أحكم الحاكمين سننا التي قال يا نوح إنه ليس من أهلك سيدة أبكو النبي إبراهيم الله يتمي ينكت أنسى بيغاني تشوى بأسو ينكت أنبى سيدة فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا كاقا الله بيسوء ينكشف شبا أما يا أمر تشيش دنيا جربي باونسى تودا ودن نندل لما نبسك نونة تشوى أكوي بيان تأخير البيان إلى وقت الحاجة to amma inda ake sai ta'khirul bayan an waqti alhaja abar bayani har lokacin buƙatar aikin shi ta wuce ba ai bayanin shi ba to shine malaman usul fiqh sun ka hana wannan suka ce wannan ba zai yiwu ba domin za a kallafa dan adam ne da abinda bai sani ba shi ko ta'alifu bi ghairi alma'lum bil majhul muhal a kallafa maka abinda kan jahilta wannan kuma bai yiwu ma yazo a cikin shari'a sai dai waɗansu suna kafa hujja da abkuwar sa an gane ko sun kace a hankali bai yiwa amma a shari'a ya abku shine cewa lokacin da an kai Isra'i da Mi'raji da Manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai kuma ba a koya mishi sallar asuba ba Jibrilu ya sabko ne sallar azhur ya koya masa hadisi na Jabir wanda yake cikin sunanun Nasa'i sai malami sai suka ce to kenan kaga an farlanto mishi salloli amma kuma Jibrilu sai da azhur yazo kenan an farlanta amma ba a zo aka koya mishi ba sai lokacin azu subahin sai ta wuce amma daga baya ne aka zo aka bayyana bayanin sallar abin azhar kenan ko sallah guda ta wuce sai malamai suka ce a'a a lokacin da dama ko da tahi ana sallah dan in qur'ani sai ce wai ya je kamsa sallah kuma dama yana sallah tun makka a'a sallah ba a farlanta mishi ita ba yin sallah da ban farlanta ta daban kuma da an kace yayi sallah da annabawa a'a dama lokacin akwai sallah kuma dama to lokacin da yana makka yana sallah amma a farlanta ta ne sai da aka yi mi'raji da isra'i da mi'raji dan haka nan suke suna batar da mutane to bayan wannan lokacin da aka farlanto mai ita to ba a parlanta mai wajibcinta ba a lokacin da ya zo da daddare sai lokacin da an kai mishi bayanin azhar sannan na tabbaje ba dalili kuma da aka koya masa azhar aka koya masa la'asar aka koya masa magriba sai da aka dawo kuma aka koya mishi asuba sai an nuna kake nan waccan asuba ba ta daga cikin lokacin da taklifin ya fara ina fata an fahimce ni to dan masaloli na wadanda Allah ya kyauta
amin
eh wallahi a'lam
Allah ya saka da alheri mallam
amin akramakumullah
wallahi abu na gaba ma'rifatul asbabun nuzul
to daga cikin abin da ke sa mu gane maqasid shari'a ma'rifatul asbabun nuzul dai daga cikin ƴaƴan sahabbai ya tambayi Aisha cewa aya da ya gani inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al bayta aw i'tamara fala junah alayhi an yatawaf bihima yace to ai babu lahi kenan mutun shi tawafi ya bar tawafi sa'i tsakanin safa da marwa sai Aisha tace a'a ba haka nan bane da yadda ka fahimta ne da zata ce fala junah alaihi Allah ya tawafa bihima to sababin nuzul tace mutanen ansar na madina sun kasance suna yanka ga manata a lokacin jahiliya to ita kuma manata ta kasance tsakanin safa da marwa yanzu kuma sai suna ga in suna ibada suna tuna wannan abin kamar suna bauta mata shine Allah ya ce to babu laifi kai tawafi kai sa'i tsakanin safa da marwa ko kai tawafi tsakanin safa da marwa tunda shi qur'ani ya ce an ya tawafa kina ana ikirin sa tawafi as-sa'i baina safa wal marwa to kaga inda mutum bai fahimci wannan ba sababin nuzul sai ga kenan as-sa'i baina safa wal marwa abu ne wanda ba wajibi ba to kaga ma'rifatu asbabun nuzul yana kai ka gane maqsad na shari'a wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka da alheri
amin
mallam ma'rifatu asbabul wurud al-hadith
yawa ka san dalilin da yasa aka yi hadisi an gane ko yana taimaka maka wajen gane maqasid ash-shari'a an gane ko ma'ana in ka san dalilin da yasa wani hadisi aka ce kaza to sai ya koya maka sanin ma'anar nassi kuma ya koya maka sanin ma'anar aya in shine da alaka da asbabun nuzul mun yi bayanin asbabu wurudul hadith a cikin darussan da muka yi na waɗanda suke da alaka da hadisi dalilan da suka sa aka faɗi wani hadisi to in baka gane su ba to tana yiwa ka je ka bada wani hukunci wanda ba shi ba ina fata an fahimci ni wanda asbabu wurudul hadith suna da yawa kuma galibi malamai suka ce ma shi bambanci shi da sababin nuzul su suna tare ne da hadisi galibi sai ka ce ga dalilin da yasa an yi kaza ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ai kaza to kaga in baka fahimci wannan ba sai ka je ka fassara hadisi da wata fahimta taka wanda zaka jawo mutane matsala wannan shi yasa ma muka ce yana da kyau dalibi ilimi kafin ya karantar da hadisi ko ya fitar da hukunci ya tabbatar da ingancin sa kuma ya dibi sharha ta malamai kuma ya san dalilin da yasa aka faɗi wannan hadisi
gaskiya
ina fata an fahimci ni
Allah ya saka da alheri
amin amin
mallam ma'rifatu qara'in wad dalail
to ma'rifatu alqara'in shi ma yana taimakawa in an ce alqarina shine abu wanda yake dabranta wani abu wanda zai sawa ka fahimci shi alqara'in malamai suna kasa su gida uku akwai alqara'in alhaliya akwai alqara'in alkharijiyya an gane ko sannan akwai alqara'in allafziyya in an ce alqara'in alhaliya abu ne za a yi bayanin sa amma zaka gane shi ta fuskar ko alamomi ko ishara na wanda yake magana yanzu misali da zamu ce yarinya idan aka tambaye ta budurwa kina za a aura mata wani idan aka ga tayi shiru kamar ta yarda ni muka ce ai sai an kallimi fuska kaga karina ce ta abinda ake ganewa ta fuska ta cewa ta yarda ko bata yarda ba to lokacin da mutun yake magana zaka iya gane cikin hushi yake magana koko getse na yayi maka idan baka yi aiki da qara'in ba sai ka fada cikin halaka yanzu misali alqara'in ana amfani da su wajen gane maqsad na shari'a daban-daban kuma shari'a ta yi amfani da su bari mu dauki alqara'in al-lafziyya misali qarina talafazi wadansu daga cikin malaman usulul fiqh sun kace al-amru yadullu ala al-fawr umurni na nuna cewa kai tsaye za a yi dai daga cikin malamai Imam Al-Amidi yace a'a shi bai da wannan ba bayan la yadullu ala al-fawriya domin Allah subhanahu wataala da yazo ga zancen mala'iku su yi annabi Adam sujada sai yace fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidina idan na daidaita shi ni sanya mishi daga cikin wato ruhin da na halitta dan min ruhi ba ana nuna daga ruhin Allah ba faq'u lahu sajidin ku yi sujada da gaugawa to sai ce al-fa'u tufidu at-ta'qib da umurni yana nuna gaugawa ba tare da qarina ba to ai bai da ci aka mai fa'un ba to su ko da su malamai suka ce a'a za a koma ai aya ta cikin suratul a'raf ta ce wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum su yi gaugawa fa saboda tana yiwa lokacin su yayi kusa kinan kaga wannan al'amari dullu alal fawr to in mun ka kade wa ga qarina lafziyya mun ka kalli waccan kharijiyya wanda ta zo cikin wani nassi to sai mu rinjayar da magana wanda suka ce yana nufin gaugawa dan wa ga aya ce ta alqur'ani ta zo da ma'ana ina fatan ana fahimta ta to wannan ɗaya daga cikin qara'in kenan sannan qara'in ana kallon qarina haliya wani lokaci musulunci yayi aiki da ita kuma ya ba mu labarin a cikin shar'u man qablana da tazo cewa lokacin da annabi yusuf wannan mata ta neme shi zina wanda zai yin sheda daga cikin wadanda suka yi sheda malamai sun yi sabani kan yaro ne karami ko kuma ya kasance abin nan ne wani daga cikin ƴan uwa ne babban mutum ne almuhimmu dai sabani ne na inganta nassin da yace yaro ne ko abin da ya kama da haka almuhimmu dai shi yayi amfani ne yace a duba in rigar shi take ce daga gaba ko ta gaba annabi yusufa shi ya neme ta in rigar ta take ce ta baya ita ta neme shi to kaga wannan ai qarina ce akai amfani da ita me yasa akai amfani da wannan qarina saboda ta ba mu gane cewa idan abu ya faru babu karanto akwai hanyoyin da za ka bi ta fuskar magana wanda yanzu kaga turawa suna amfani da ita ta fagen shari'a ƴan sanda da kuma masu shari'a jujoji suna amfani da qara'in na gane inda gaskiya take kuma alƙalancin musulunci suka kwashi kaso mai yawa a cikin irin waɗannan ababen ina fata an fahimce ni to wannan qarina tana taimaka maka ka gane maqsad na shari'a yanzu misali wanda ya dauki aya ay imalu ma shi'tum yace Allah ya ce ku aikata abin da kun ka ga dama kenan da shan giya da zina duk sun halatta tunda aya ce cikin alqur'ani a cikin suratu fussilat ko ba haka ba amma sai Allah ce innahu bima ta'maluna basir Allah yana ganin abin da kuke aikatawa in ku yana gani kuma ya sani zai saka kanka muku da abin da kuka aikata kenan nan gatse ake nufi to kaga irin wannan yana taimaka maka in ka san qarina ka gane yadda ake fitar da hukunci a cikin shari'a wallahu ta'ala alam
Allah ya saka da alheri
amin
malan aqsamul maqasid ash-shari'a
aqsamul maqasid ash-shari'a abinda ake nufi da aqsamul maqasid ash-shari'a ana kakkasa maqasid na shari'a kala daban-daban akwai fuskokin da ake bi ta fuskokin adadin su ta fuskokin waɗanda suke dauke da alkhairi zalla da waɗanda suke dauke da sharri zalla da waɗanda misali suke dauke da wato alkhairi yarin jayi sharri da waɗanda kuma sharri yarin jayi alkhairi ko inda da alkhairi da sharri suka zo daya kidan dole sai mu shiga cikin bayani da mu iya fahimtar su
to Allah ya saka da alheri
amin
wal masalihu min haythu alwuqu' fi ad-dunya
na'am to yanzu maslaha in ta zo a duniya ab kuwata kenan yaya take shine malamai za su yi bayani
ta gashin na al masalih al mahda
to al masalih al mahda abinda babu cuta ko guda tare da shi
المصالح
كاهم متيمو بعد مثال ايماني ده الله اذا متو ايماني ده الله اكو وتا تشوتا تشكي اذا متو يي صلاه اكو وتا تشوتا تشكي مصلحه تي محضه
نعم نجا المصالح المفاسده نعم
المفاسد المحضه
نعم
المفاسد سوني بنا ابند بنا ني زله شيني مثالي ينزو كافرتي كوكو بازون bazan bai da wani amfani in ka sha mutuwa zakai babu wani amfani tare da shi kafirci bai da wani amfani yawa
Allah ya saka da alheri
amin amin
sallika ina wani abun nan
yawa
na'am al masalih wal mafasid min haythu al ijtima'
to nan kuma maslaha ta gamu da mafsada yanzu can mun yi zance al masalih al mahda mun yi zance al mafasid al mahda to yanzu idan suka hadu yaya ne za a yi
an ta kuna maslaha arja
to nan ya zamanto maslaha tahirin jaya to nan sai shari'a ta ce a aikata yanzu bari mu ce misali noman hatsi da noman inabi idan muka duba ana yin giya da inabi ana yin giya da hatsi to amma kuma idan muka kalli mafi yawancin abincin mu anan hatsi ne kuma inabi ana amfani da shi ta fuskoki da dama to don ana yin giya da shi ba zai sa wa a ce a bar aiki da shi ba ko a daina noman sa don kar su samu inda za su yi giya an gane ko sai dai wanda muka san zai giya ba za mu sayar masa ba
an takuna mufsadatun arja
to kuma wani abu sai su hadu guda biyu misali na biyu ma can karkashin maslaha arja malamai sun bada misalin haduwar mata da maza cikin gari guda maslaha ta hankali abinda muke gani in an kado da maza da mata dole za a yi sabu za a yi rawa za a yi zina to amma idan muka duba wannan mafsada ce to amma maslaha ta rayuwa ba ta yi sai suna tare ba a cewa to yanzu a yi garin mata zalla a riga yin a yi a yi garin maza zalla sai in mutum zai auren mace sannan kawai ya a bashi dama in ya banga kaga wannan abu
ba zai yi
ba yawa to shi yasa sai shari'a bata ce ba tunda za a yi zina za a yi wani shashanci a rabin maza da mata an gane ko to sai mu je zuwa ga nabi din kace
an tusawi maslaha
eh a an takuna al mafsada
an takuna al mafsada arja
yawa ya zamanto banna tafi yawa to wannan kuma sai shari'a ta hana shi misali Allah ya ce yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nas suna tambaye ka game da sha'anin giya an gane ko da caca qul ka ce da su fihima ithmun kabirun akwai zunubi mai girma amma akwai wa masalihu lin wa manafi'u lin nas akwai amfani ga mutane sai Allah ya ce wa ismuhuma zunubin su da abin da suke jawowa na banna akbaru min nafihima shi yafi yawa daga amfanin su to kaga nan sai shari'a ta hana su tare da akwai waɗanda ke samun kuɗin patanti gwamnati za ta samu kuɗin patanti masu tatsa za su samu mun makuddan biliyoyi na kuɗi ko ba haka ba kuɗin shiga za su shigo a cikin ƙasa amma Allah ce ba saboda bannar tafiya ba an gane ko haka gidajen caca gwamnati za ta amshi patanti musamman a Turai za a samu kuɗi amma Allah ce a'a ismuhuma akbaru min nafihima domin bannar da suke jawowa cikin al'umma tafi amfani su don haka haramun an gane ko yawwa
Allah ya saka da alheri tusawil maslahatu wal mafsada
tusawil maslaha wal mafsada wadansu malamai sun ce babu shi ma a ce da maslaha ta zo daidai da mafsada ta zo daidai wadansu malamai suka ce ba a samu shi
sam
sai dai wata tahiyar yawa to wadansu malamai suka ce a suna yiwa su zo daidai amma sai dai ku sake dibawa cikin wasu dalilai na waje amma su cikin zatin su suna iya zamantowa daidai misali suka na buga misali kamar yanzu a ce muna da buƙatar an yi yaƙi tsakanin musulmai da kafirai sai kafirai suka nemi mu ba su makamai su ba mu mutanen mu to sai ya zamanto idan muka ba su waɗannan makamai za su ba mu mutum 100 amma kuma waɗannan makaman za su iya kashe mu mutum 100 kaga da maslaha da mafsada sun zo mi
daidai
to amma yanzu dibawa za mu yi shin idan muka ba su makamai tunda tana yiwa ne su kashe tana ba za su kashe ba koko a'a in mun ba su kashewa shi zai fi abkuwa to taranna za a kallo sai a rinja yadda wata maslaha akan wata maslaha
eh wanda ta yi sauki sai a dauke ta
yau sai a dauke ta
Allah ya saka da alheri
amin amin
an tu'addiya fi'lul maslaha ila fi'lul mafsadati fil mustaqbal
fil mustaqbal to shi wannan suna bada misallan shi ko misali ma wancan na inda mafsada ta fi girma mafsada ta fi maslaha girma ai yaki tsakanin musulmai da kafirai sai kafirai su nemi ba su makami su saka mu na mutanen mu muna koma zuwa gare shi to yanzu sai mu idan muka ba su makami makamai muka amso mutum 100 tana yiwa ma su zo su ruguza daular musulunci to kaga ai yanzu ba su makami ai banna ce tunda in suka ruguza daular musulunci ko su kashe mu na mutum 1000 bayan mu amshi mutum 100 mun ba da makamin da za a kashe mutum 1000 ai kaga wannan mafsada ta fi girma ba za a yi shi ba to nan ana nufin abinda yake nishin maqasid da shari'a abinda yanzu ba banna bane amma zuwa gaba zai koma banna to kaga wannan shari'a ta hankalta maka a yi shi tunda in yanzu akwai amfani zuwa gaba banna zai zama malamai sun buga misali ga mutanen da suka yi wato taswiri na mutanen annabi nuhu waɗannan mutane waɗanda suwa anda yaghutha da yauqa da nasra wanda kaga har cikin laraba sai da an ka samu suma ka da an ka samu waɗannan suna don ba karo ne maganganun suka ci ba lokacin da waɗannan mutane suka mutu mutane ne na gari suna akan mi akan addini sai an ka ce to bari mu yi abin da zamu tuna da su sai ya zamanto kaga a zahiri tunawa da mutane na gari zai sa aimi
aiki
na gari to amma daga baya bayan waɗancan mutane suka mutu sai aka azan alloli ne aka bauta musu kaga lokacin da aka yi abin yana da amfani amma can zuwa gaba ya koma mi
banna
to in an ka fahimci haka za a hana wannan abin eh wallahi ta'ala alam
Allah ya saka da alheri mala
amin
almasalih min haythu ta'alluquha bil awsaf
to min haythu ta'alluqiha bil awsaf masalih in tazo da sifa shari'a tana kallon abu uku akwai wasfu wanda munka kawo wanda shari'a
ta yi awsaful maqsudati
lish-shari' misali Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da cewa maye ya zamanto dalilin da yasa aka haramta na'am
nabi awsaful ghayr maqsudati lish-shari'
akwai abubuwan da Allah ya bar su bai hankalta musu ba ina fata an fahimce ni misali yanzu kamar yadda muka zo muka ce Allah ya bada misalin cewa wanda yayi kashe abin nan abin farauta da waccan ayawar da take zancen rantsuwa an ka bada zabi to sai suna cewa a'a in mawadaci na a bashi kaza in kuma talakkana a bashi kaza a bashi hukunci kaza to kaga shari'a bata zo ita tace a zaban musu ba amma kai kana ka zo ka ɗibi sifa ta mawadaci da ta wani mai kuɗi da ta wani wani karar da basu to wannan ausafukin ba a hankalta musu
المقاصد باعتبار اثرها
تو نانا كلون ابين دا تكي هيفسوا تاثيرين دا تكي
نعم ضروريات الحجيات jari fi makan fi makarimil akhlaq
to kenan malamai sun kasa su guda uku akwai abin da ke cewa ad-daruriyat jam'i ne na ad-daruri ba ad-darura ba jam'i na ad-darura ad-darurat ad-daruriyat to sannan kuma
al-hajiyat
al-hajiyat waɗanda suke kamar buƙatoci at-tahsinat ko at-tatmimat abubuwan da rayuwa take tafiya da su to malamai sun karkasa wannan saboda ganin hukunci na shari'a akan tabbatuwar sa akan waɗannan abubuwa bari mu bada misali su ad-daruriyat guda biyar ne ko guda shida zance mafi inganci guda shida ne na farko maqasid ash-shari'a na ad-daruriyat shine a kiyaye su hifdhuddin a kiyaye addini sai an kace duk wanda yayi ridda aimi man baddala dinahu faqtuluhu wanda duk ta tantance addinin sana'a na rufin addinin musulunci dan kirista dan ya shiga cikin yahudanci babu ruwan murshi yahudi ya shiga cikin kristanci wannan sha'anin sa ne amma ka shiga musulunci to me yasa shari'a tace a kiyaye addini saboda addini ba abin wasa bane
gaskiya
don me ahli kitabi sun faɗa cewa kuna iya shiga addini da safe da mareci ku fita dan saboda da yawan musulmi ma suna yawa waɗanda ba su gane addini ba su dawo su bi ku wa qala ta'ifatu min ahli alkitabi aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum kaga sun ce a shiga da safi a fita da mareci kaga ba a shiga ba to ya an kabar addini kamar kofar gidan karuwai ko wanda ya ga dama shiga wanda ya ga dama shi fita sai ai wasa da addini to kuma sai an kashar an ta jihadi don mi don a kare addini ka bada ranka da dukiyarka har ma ƴaƴanka su shiga ciki har kasarka ma don ka kare addininka domin in baka da addini ka halaka to sai kuma hifzu wato an-nafs bayan an kiyaye addini sai a kiyaye rayuwa shi yasa Allah ya shar'anta qisasi an gane ko walakum fil qisasi hayatun Allah ce ayi qisasi don saboda rayuwa abu ce mai daraja abu na uku sai dukiya Allah ce a kiyaye dukiya shi yasa wanda ya saci dukiya in ta kai rubu'u dinar sharuɗa sun ci kaza a yanke masa hannu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma to sannan kuma hifdhul aql a kiyaye hankali shi yasa wanda ya shagiya ya bata hankalinsa shine ya cewa shi adda jikinsa ya ji ya shagiya sai anka ce a'a bata hankalinka da kai zaka taba ka taba haƙƙin Allah kuma zaka je kai mutane ta'addanci don haka bar ai mabulala 80 saboda waɗanda ba su gane dalili da yasa ake haramta giya ba su kansu turawa sun ki yarda a haramta giya saboda suke yin ta su ba ƴan Afrika kaga prime minister kasar Belgium na lokacin mulkin mallaka da ya tara malaman kristanci da zasu zo su tallata addinin kristanci a Afrika sai ya ce musu to idan kuka je ku yi hattara da tattalin arzikin mu kar ku ce musu giya haramun ta
yace
mu amma ku ce burkutu haramun ci saboda burkutu dan Afrika ke yin ta amma an ka ce giya ba haramta ba kaga su sai su samu kuɗi shi yasa duk sun san giya tana samun maye kuma tana hana hatta da cikin shari'o'in su in ta saka maye ma ba a barin ka kai tuka mota
su kansu
sai ma an ba su ka'idodi yan sanda da an ga mota tana rawa da mutum sai a tsaida shi sai a duba a gani bacci yake yi koko sha yayi idan sha yayi sai su ce mai daga kawa kadaya ka san wanda ya sha giya ya fara maye bai iya daga kawa kadaya ya haduwa yake kuma gane ba to akwai shari'a ta hukumtar da wanda ya sha giya ya tuka mota to saboda suna tatsan makuddan miliyoyi shi yasa basu haramta ba amma sai suka haramta wadansu abubuwa masu sawan mai ina fata an fahimce ni to kaga ita ko shari'a musulunci ba tana kallon kudaden da ake samu bane tana kallon zaka cutar da hankalinka kuma ka cutar da al'umma bayan hankalinka ya gushi shi yasa aka ce ai maka buloli akan abin da ka aikata
ai mal na yana kum nan ka kamar haka dan mutum ya sha giya bai da shari'a ko amma ai mutum ya sha kwaya ana aiye mai shari'a
shine da kace ai turawan na suka shar'anta wannan kasashen mu saboda su za su rinka kwasa kudaden
subhana
ai makuddan biloyi ake samu akan ta saboda tattalin arzikin kasa ya zama tuna su ne
subhanallah Allah ya sauke
an gane ko to kaga idan mutum ya sha giya za a mai bulala nawa 40 ko 40 ko duk da yake akwai wanda suna ganin ana iya musu bulala 80 tunda zai iya yin ƙarya yayi kasafi ko abin da kamar haka amma zance dai wanda malamai suka rinjasi ne bulala 40 tunda sunansu ya tabbatas to kaga ashe shari'a ta ce a kiyaye mai a kiyaye hankali to sai abu na hudu cikin ad-daruriyat shine za annabiyar kenan za a kiyaye al-ird mutumci shi yasa idan ka jefi mutum da zina kuma an san ba mazinaci bane to za a yi maka bulala nawa
80
والذين يرمون المحصنات ثم والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم 80 جلدا kaga nan qur'ani ya kawo namiji in ya jefi mace malamai suka ce babu bambanci da mace ta jefi mace namiji ya jefi namiji ko mace ta jefi namiji ko namiji ya jefi mace da zina idan dai afifi na wanda an san ba aikin sa bane to za a yi masa bulala 80 to dan mi an kai wannan ai don a kare mutunci kenan sai zama to duk abin da zai kai mu ga kare mutuncin mu to ya kamata a ce mun yi shi to sai abu na shidda shine kare an-nasab shi yasa Allah ya hana zina yace wala taqrabu zina kuma ya anka aikata anka ce ai bulala 100 azzani to wazani fajridu kullu wahidin minhum ma ata jalda in ba wani da baiwa ai musu bulala 50-50 in kuma sun taba aure namiji na ya taba aure ko bawa ko da to kuma sai a kari da shi duk da yake shi bawa suna ganin an sifa ta rajmu ta kama kan shi shin za a kashe shi tunda ya taba yin aure an gari koko akatun da ai an kalli kasancewa shi dan adam sai ai masa hukunci an kalli kasancewa shi dukiya sai a ce to ba za a kashe shi ba don za a kashe mai wani dukiyar za a lalata mai wani dukiyar sa wallahi alam duk da yake malamai sun yi hankalta mu cewa za a kashe shi
malan al maqasidi wa alaqatuha bi usul al fiqh wa qawaid al fiqhiyya
na'am to al maqasid ilmin maqasid al shari'a an gari ko yana da alaka yanzu mun kare da alaka shi da hanyoyin da ake fitar da illa an gane ko to yanzu mun kawo alaka shi da qawaid guda biyar da aka gina shari'a da su na'am
kenan shine qawaid bi usul fiqh ko
na'am
qawaid al fiqh
yawa qawaid al fiqh da qawaid al usul
na'am usuliya na'am mu ci gaba ko
na'am
shine alaqatul maqasid bil adilla
bil adilla na ana nufin dalilai na shari'a kenan yanzu mun zo muna son mu gane maqasidush shari'a a cikin dalilai tunda ilmu usulul fiqh yana da dilalat al-alfaz yana da kuma wato al-adilla an-naqliyya to yanzu cikin adilla an-naqliyya za mu shiga yawa
maqasid al-quran al-karim
to al-qur'ani mai girma shi ilmu al-maqasid yana da alaka da alqur'ani ko bai da alaka da qur'ani to alqur'ani shine ai asalin tafiya to qur'anin karan kansa ya fadi ai wasu dalilan da yasa aka shar'anta hukumce hukumci ko ba haka ba Allah yace inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun kaga qur'ani ya fadi cewa ga dalilin da yasa aka umurce mu da wadannan ababe aka hana mu da wadansu saboda mu wa'aztu ashe ku akwai ilmul maqasid a cikin alqur'ani na'am
تعليل الاحكام في القران
تعليل الاحكام في القران القران يازو يا تعليل حكمي غاشن مون كاوشي
الامثله في ذلك
تو ينزو زامو زو مثلن شيني مونكا باسو الله يتي ياي امرني ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا دان سبوده لعلكم تذكرون دان كو واستو
تو ابو نبي با كنا علاقه المقاصد بالسنه
تو كافين مو شيغا تشيكي شي كانش كران كانش قرانين ان فدي دليلن ده سوكا سا اكا سوكر ده شي kungurungum kin to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana su Allah ya sabkar da alqur'ani dan saboda mushriya kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtaduna Allah ya sabkar da alqur'ani da wanda ya bace ya dawo wa kazalika nufassilu alayati wa la'allahum yarji'una Allah ya sabkar da alqur'ani dan saboda ayi tadabburin sa ka gane ko kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab Allah ya sabkar da alqur'ani dan ayi hukunci da shi kazali wato inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah Allah ya sabkar da alqur'ani dan abayyana shi lafuzan shi da ma'anonin shi saboda al'umma su shiriya wato wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah ya sabkar da alqur'ani don saboda a tabbatar da tauhidi a isar da sakon sa wato hadha balaghun lin-nas waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahid waliyadhakkaru ulul albab Allah ya sabkar da alqur'ani don a fitar da mutane daga cikin duffan kafirci da shirka da sakon Allah zuwa ga hasken imani da ibada da dabi'o'i na gari kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ilan-nur Allah ya sabkar da القرآن دان أكرن تاشي وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا الله يسبك دا القرآن دان أكرن تاشي كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن دا سورا دليلي وأن دا سنة كم القرآن وأن دا استنباط سوء وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ دان أيقر قد إيدشي فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى أن سبك القرآن دن يسوقك أما متانيرا يوابا دن وحلا با طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى آيو يدى بند بنصنا نن ومبادة مثالي لكن مقاصد الشريعة أتكين إنزال القرآن الكريم والله أعلم
الله يساكر على هيري كركشون ونن مالا علاقة المقاصد بالسنة شيني المقصد العام
تو المقصد العام إتا سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ميسا أنك شرعا تامون إتاه kungurungum tunda ita sunna af'alun nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa aqwalihi wa taqriratihi to me yasa ita sunna gaba dai da fadarsa da aikin sa da komai an kace an shar'anta mu ne muyi
gashinan aina al-maqasid fi aqwali an-nabi sallallahu alaihi
wasallam to kai mu zo maqasid da maqasid kin da af'al da taqrirat mi yake hada su saboda mi saboda ai koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir anti mu koyi da annabi ga wanda son ya ci da lahira ashe in baka koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka son ka ci da lahira ina fata an fahimci ni ita sunnan nan kuma ta zo don ta bayyana mu ne da zamu bauta ma Allah mu san fassara alqur'ani mu fahimci kuma addini da kyau wato wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim aikin manzo ya bayyana to in ko ya bayyana za a ci nasara to dan haka ashe ita sunna kungurungum an sanya ta ne don ai koyi da ita taw wanga kungurungum kenan sai mu je wajen tafsiri
taw al-maqasid fi at-taqrir
at-taqrir ne farko ko af'al
mun abun gashi al-maqasid fi al-aqwal an-nabi sallallahu
alaihi wasallam fi aqwal an-nabi sallallahu alaihi wasallam mufarad al-aqwal maqasid cikin abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari an gane ko na abu bakra manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la yaqdiyanna hakamun bayna ithnaini wa huwa ghadban kada dayanku yayi hukunci ko mai hukunci yayi hukunci tsakanin mutum biyu wa huwa ghadban alhali yana cikin fushi to sai malamai suka ce ba fushi ne dai ake nufi ba nan maqsad na shari'a shine duk abinda zai hana kai hukunci duk abinda zai hana kai hukunci to ya shiga ciki to nan ba an faɗi fushi ba to idan kana jin yunwa mai yawa fa jaw'an
shi ma kaga akwai matsala
to madalla idan kuma mutun yana cikin farin ciki mai tsanani
shi ma akwai matsala
to idan mutun yana jin kashi
shi ma matsala ce
to kaga ashe abinda ake son a ce maqsad na shari'a ba wai ghadbarikin na ba ana ruhin mushin kawai a dukkan mushawishatul fikriya ababin da ke hana hankali shi aiki su ne ake nufi to sai malamai suka istinbatin wannan maqsad a karkashin wannan ina fata an fahimci ni nan ga fi aqwalin nabi sallallahu alaihi wa sallam
نبي المقصد في افعال النبي صلى الله عليه وسلم
المقصد في افعال النبي صلى الله عليه وسلم يسا اكتي اي كوي دا اي واتو ايوكانسا ايوكانسا سبودا اي كوي دي شي حديثي مالك بن الحويرث دد يكي نان مساله تنا بكاتر دان بيان ايوكا منزو صلى الله عليه واله وسلم سنه ده حالي غدا اوكو ابو نفركو ايكين ده يي وند شريعه تازو قررا نا شريعه ني to wannan wajibi ne ai koyi da manzo cikin shi sai aikin da yayi a matsayin shi na dan adam misali ya shace kai to kaga wannan dabi'a ce ta dan adam ba abu ne wanda yake da alaka da shari'a kai tsaye sai abinda kuma yana daukar wannan yana daukar wannan an kasa ganewa shin wannan matsayin shari'a shike bai kebanta da manzo ba wato ko ya kebanta da shi in mun samu dalilin da yake kebantar da mu to shikenan in mun samu dalilin da yace ba a samu dalili ba to duka mun shiga ciki to kenan abin da yayi a matsayin shari'a ya shafe mu sai an samu abin da ya fitar da mu abin da yayi a matsayin sa na dan adam yayi gyatsa wannan gyatsa ba sai an dauke hukuncin shari'a ba nan gyatsa abu ne wanda yayi shi a matsayin shi na dan adam to idan kuma ya kasance yana daukar guda biyu an rasa inda za a saka shi sai malamai suka ce to abin da yafi a dauke shi matsayin shari'a domin an turo shi ne dan mu yi aiki da abin da ya aikata don haka kenan idan muka gane wannan ba mu da dalilin da tabbatar da cewa yayi shi a shar'ance ba mu dalilin da tabbatar da cewa yayi shi a matsayin shi na shari'a ta dan adam to sai mu yi aiki da shi a matsayin shari'a don shi ne an mafi zama lafiya laugare mu ranar tashin alkiyama ina fata an fahimci ni to misalin ayyukan shi da shari'a ta zo da su kuma yadda ake fitar da maqasid kaga yake cewa hadisi na Malik bin al-Huwairith wanda yazo cikin sahih al-Bukhari sallu kama ra'aytumuni usalli kuyi sallah kamar da nake sallah kaga maqsad ashe na ayyukan manzo sallallahu alaihi wa sallam shine ai koyi da shi shi kadai na wanda Allah ya ba da iznin duk abin da yayi in dai a shar'ance na to ai koyi da shi kaga yadda yake shiga dush aka ce a faɗi irin abin da yake faɗa kuma a shiga da kafar hagu a fito da kafar dama yadda yake dukawa ya kashi duk abin da yayi anka ce ai koyi da shi babu wanda adda wannan kaga duk wanda anka ce ai koyi da shi da yake shiga cikin dush kaga sai ce kai kar ku ba da labari yadda ka shiga cikin dush saboda ba a sabin da yake afkuwa ba Allah ya kyauta
amin amin
na'am
abu na uku al-maqasid fi taqrir
na'am fi taqrirat an-nabi sallallahu alaihi wasallam nan ma taqrirat an-nabi sallallahu alaihi wa sallam abinda ya bari an gane ko to idan ya san ana yin abu bai hana shi ba ya nuna abin mai ne mai kyau ne to sai ya zaman to za a yi aiki da shi musamman da yawa daga cikin al'adodi da ɗabi'o'i na gari na jarumta na amana na wasu abubuwa waɗanda Qur'ani kafin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo kafin yazo ya iske su kuma wadannan ba a taba su ba ina fata an fahimci taqrirun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am
Allah ya saka da alheri mala alaqatul maqasid bil ijma'
bil ijma' to menene ijma'i
na'am ta'rifil ijma'i kenan
yawa ijma'i shine abinda mun ka kawo ko ba haka ba ijma'i shine abinda mun ka kawo ittifaqin al'umma ta mujtahid malamai mujtahidai na al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan mutuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to hujjar sa kuma mun kawo Imam Shafi'i da sauran malamai sun kawo hujjoji kuma mun kawo misalin shine abin da yasa shari'a tace a bishi domin a lokacin da bamu samu nassi ba cikin alqur'ani ko sunna to zai mu koma mu ijma'i domin shi ijma'i abu ne wanda shari'a ta yi umarni da abi shi in babu shi mutane za su warwatsi to kaga maqsad na shari'a kenan kuma mun ka bada misalin abinda malamai suka yi ijma'i akan sa na cewa mace aikin haji ba ta yin aski idan haka bayani ya gabata akan wannan wallahi a'lam amin
al maqsud man i'tabar al ijma'
min i'tibar al ijma' me yasa aka ce ai ijma'i ijma'i saboda ya zama to hujja an gane ko saboda ai aiki da shi
abun da gaba amsalatul maqasid fil ijma'
na'am mun kawo misali kan ijma'in malamai akan mace wajen aikin haji ba tayin aski sai dai ta dan rage
na'am muje ga wato alaqatul maqasid bil qiyas
to ilimin qiyasi alaka shi da shari'a
na farko dai ta'rifil qiyas
to al qiyas kama abu ne wanda yake rufin at-taqdir dama daga kasa ne sun kace ya kasu ko ya kusu ko ya kisu shine wato idan ka daidaita abu ka kaddara abu to shi kuma qiyasin nan mun yi bayanin sa a cikin usulul fiqhi wanda ba sai mun yawaita ba amma shi na da rukunne guda hudu mun kace a samu al-aslu asali wanda za a qiyasin da shi al-far'u reshi wanda za a hadawa da asali sai al-illa illa da tasa za a hadawa sai al-hukmu hukuncin da za a yi shi qiyasi malamai sun kasa shi kasho kaso gida uku qiyasu shabahi shine wanda zaka yin qiyasin abin da sun kai kamanceceniya mun kawo bawa yana kamanceceniya da kudi yana kamanceceniya da dan adam sai akwai abin da suke kira qiyasud dilala ko qiyasul illa shine za a kalli illa illa yanzu misali mu ce giya tana sa maye to abin da yasa aka haramta ta wato saboda tana sa maye dan haka burkutu tana sa maye ko ba haka ba dan haka an haramta giya saboda tana sa mu haramta burkutu saboda illar da akwai cikin giya akwai ta cikin ta hukuncin su dukkan shi shine haramun to sai kuma akwai abin da suke kira alqiyasul murakkab almurakkab ya kasu gida biyu akwai murakkabul asl akwai murakkabul wasf ya ance murakkabul asl shine cewa malamai su yi ittifaqi akan hukunci an gane ko amma su yi sabani akan illa yanzu misali riba a cikin abinci wadansu malamai sun kace illa da tasa anka hana riba a cikin abinci shine at-ta'amu dandano wasu kuma suka ce a'a abin da yasa aka hana ta shine wato al-kailu aw saboda ana auna wasu kace a al-iqtiyat wal iddikhar shine sai abin da zamanto al-iqtiyat ana doka shi matsayin abincin yau da gobe al-iddikhar kuma ana ajiye shi to kaga dukkan sun yi ittifaqin riba haramci amma sai suka yi sabani a cikin illa ba sai ba ko mu fahimta to sai kuma akwai murakkabul wasfi shine su yi ittifaqi akan asali sai dai hujjar da wancan ya kawo wanga shi sabani akan waccan hujja ba cikin wato illa ba wasu na illa din yanzu misali mutum ne yace yana da mata in ne arme wance to mata ta tasaku ko ba haka ba to kaga dukkan malamai sun ittifaqin wannan saki babu shi domin in ya aure waccan matar shi ba ta saku ba mi ad dalili Imam Malik rahmatullahi alai mi ya tafi cewa sai yace mata wancan ba ta saku ba domin yayi saki wurin da ba a saki wato al-mahallu ghayr qabil lil hukm inda yayi sakin nan ai ba inda aka saki bane domin hukuncin bai kai gare ta su ko wadancan sauran malamai sai suka saba suka ce a'a bata saku ba amma dalili saboda yayi tanjizut talaq ya wato tanjiz shine abinda ake cewa ratayawa an gane ko ya ratayaya jingina sakin mace
da auren
waccan wadda ita ko ajnabiya ce ita ko ajnabiya ba a ta'liq at-talaq wato ba a ta'liq at-talaq akanta don saboda bi don saboda ita kanta ba ta sakuwa balle ma a ce an sake ta ina fata an fice balle a ce an sake wata saboda ita eh wanda kuma akwai mas'ala ta cewa inna aure wance ta saku wadansu malamai suka tafi cewa ai tana sakuwa gare shi saboda da ya ji a ce in ya aure ta wadansu malamai sun karin ji da cewa babu zancin ta saku tunda bai ma aure ta balle ma ai zancin saki eh da masaloli ne wadanda ya kamata a ce dalibai sun fahimce su sun kafa hujja da ayat dake cikin suratul ahzab ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna kaga Allah ce in kunka aure mata sannan kuka sake su kenan ko in baka aure ta ba zancin sakin ta ya zan laghu ya zan wato abu ne wanda babu shi
Allah ya saka da alheri malam malam da yake an bada misali na maqasid shari'a
to kiyasi yanzu misalin da zamu bayar idan mun ka fahimci cewa kiyasi shari'a ta yadda da shi to shi ke sawa duk wani mas'ala wanda mun ka samu babu tana faruwa sai mu fitar da hukunci akan ta sabanin zahiriya zai taimaka muna kusa cikin maqasid shari'a kaga sai mu haramta burkutu mu haramta mai kwazaniya mu haramta wuski ashe ana son mu yi amfani ne kamar addinin musulunci ya zamanto wato amfanin kiyasi yana nuna shari'a ta musulunci salihatun likulli zamanin wa makan ta dace da kowane zamani ta dace da kowane wuri ina fata an fahimce ni tunda in babu kiyasi da yawan abubuwa sai mu tsaye ba za mu iya samun hukuncin su ba yawa to da haka kiyasi abu ne mai muhimmanci kuma shari'a ta yadda da shi na'am
Allah ya saka da alheri mala alaqatul maqasid bi saddiz zara'i
to saddu zara'i ya an ce saddu zara'i mun ka ce saddu shine toshewa an gane ko az-zara'i mun yi batun shi jam'i ne na zari'a an gane ko shine al-wasila to me ake nufi da wato saddu zara'i abin nan a usuliyance malaman usulul fiqh suke nufi da shi malaman usulul fiqh abin da suke nufi da saddu zara'i shine suna nufin cewa man'ul ja'iz li'annahu yajurru ila ghayril ja'iz abu ne ya halatta amma saboda yana kai mutun ga abin da bai halatta ba to sai ana shi mun ba ta bawa misali cikin saddu zara'i cikin usulul fiqh zagin alloli na gumaka abu ne wanda yake yana da kyau amma in zai sa a zagi Allah muka ce Allah ya hana wannan wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adwan bighayri ilm ko ba haka nan bane to kaga wannan shine saddu zara'i amma malamai sun karkasa su ban sani ba ko akwai aqsamul
shi abin ga saddu zara'i shine da kashe-kashe malam ko kuma
malamai sun yi masa kashe-kashe kashe-kashe dai na farko akwai az-zara'i wadanda dole na a toshe su kamar yanzu wannan bayani da mun kai in kace zaka zagi alloli su za zagi Allah to kaga wannan shari'a ta yi wajibi a kame to akwai zara'i kin da kuma shari'a bata hana su ba kamar yadda muka kawo zancan mata da maza a hana su zama cikin gari guda don ka ayi rawa ayi zina kaga shari'a bata ta san da banda za ta abkuwa amma bata hana su ba sai kuma akwai zari'a wadda ita tana dauka wasu malamai suka cewa a'a tana daga cikin saddu zara'i wadda kamata a toshe wasu ga bai dace a toshe ta ba to nan ne malamai suke yin sabani wadancan guda biyu babu wani sabari wajen aiki da su wadancan kuma su suke da alaka da maqasid shari'a za a tsaya a diba a gani in maslaha ta fi girma sai a bar su in kuma mafsada ta fi girma sai a toshe ta eh
Allah ya saka da alheri
amin
malam hujjatu saddu zara'i
ga tunan mun kawo aya wala taqrabu zina kakku kusanci zina ba a ce kakku zina ba wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah kakku zagi wadanda suke bauta ma wani Allah koko kakku zabi kakku zagi allolin wadanda suke bauta ma wani Allah fayasubbu Allah adwan bighayri ilm sai su zagi Allah ba tare da sani ba
sai abin gashi masalihul mursala muna buƙatar ta'rifin ta malam
to almaslaha da almasalih kama ana nufin maslaha almursala wadda shari'a ta sake ta ina fata an fahimci ni to asalin maslaha shine jalbu annaf' a jawo amfani to almursala kuma wadda an sake ta ba a samu nassin da yace wannan za a yi ba ko a bari to su ake kira almasalihul mursala an gane ko to su waɗannan masalih din malamai sun yi bayanin sharuɗan aiki da maslaha mursala na farko ya zamanto tana shiga ƙarƙashin nassoshi waɗanda suka zo misali waf'alul khaira ku aikata alkhairi to na biyu kuma kai ya zamanto ta ci karo da wani nassi ita maslaha an gane ko sharuɗin aiki da ita maslahal mursala sannan kuma abu na uku kai ya zamanto wannan maslaha an gane ko zuwa gaba in aiki kai aiki da ita za ta jawo banna ina fata an fahimci ni kidan kaga ita maslaha kin nan ba wai malamai sun ce a sake ta bane kawai a za a yi aiki da wadansu sharuɗa wadanda suke nuna cewa ya kamata a yi aiki da ita a cikin musulmi amma da dalilai kar ta saba manasoshi na shari'a za ta shiga karkashin wani nasi babba wa fa'alul khair ku aikata alkhairi do aiki na alkhairi ya shiga ciki sannan kuma bata saba ma wani nasi ba wanda in munka duba zamu iske cewa wata maslaha ta saba ma nasi kamar yanzu wadanda za su iya cewa to ai a dinar girman haƙi saboda ana yin burkutu da su kaga wannan ya saba ma nasi ya saba ma abincin mutane da Allah subhanahu wataala ke nuna ci tunda yunwa in an ka barta za ta halaka mu to sannan kuma idan muka duba ya zamanto wannan ba za ta kai ba zuwa ga wata banna can zuwa gaba wadda ba a san yadda za a yi da ita ba sai ga kamar yanzu an ga amfanin shi amma zuwa gaba abin kuma ba zai kawo alkhairi ba ina fata an fahimci
to malan abin gashi masalihul mursala tana da kashe-kashe ko kuma a babu wani kashe-kashe gari
eh to tana da kashe-kashe daban-daban maslahar da shari'a wato misali maslahar da shari'a ta yadda da ita maslahar da shari'a ta watsar da ita da maslahar da take tsaka-tsakiya to wadda take tsaka-tsakiya ita ce wadda ba a samu nassi ya ko ya ce ai ba ko bai ce ai ba to tana da kashe-kashe da yawa ita za ta taimaka muna mu yi amfani da salula wajen maqasid shari'a ba mu ce salula haramci babu nassin da ya haramta babu nassin da ya halatta shiga jirgin sama maslaha mursala ce yin kuɗi buga kuɗi maslaha mursala ce ina fata an fahimci ni yin ababe daban-daban waɗanda a can wancan lokaci babu su to cikin maslaha mursala za mu saka su saboda in ba haka ba sai mu zamanto mulki mu ce aiki kaza bid'a ne sai zamanto a'a yanzu sai mu ce aiki da salula bid'a ne an kace to zamanin sa babu abin ga sai a ce wannan maslaha mursala ce yanzu gashi nan salulan nan ana wa'azi samanta a tura ana abun ga tana amfanin musulmai in ka zo ka ce bid'a ce to kina musulmi shi din aiki da salula ka gani to in ka ce haka nan kafirai su suka yi makamai na zamani musulmi duk sai aje makamman zamani su je su dauko kwari da baka da takobi ai yaki tsakanin su da kafirai
tun
ko sutura da wutar lantarki kai aiki ya zo baki
nan
to Allah ya kyauta
amin malam hujjatul masalihul mursala
to mi hujja al masalihul mursala ya kamata a ce an san dalili sai malamai suka ce duk abinda yake amfani ne shari'a ta yadda da shi duk abin da yake cuta ne shari'a bata yadda da shi ba to tunda haka ne kenan shari'a kuma ta zo dan amfanin al'umma kenan duk abin da bata hana shi ba yana zamantowa mai amfani ina fata an fahimci ni don Allah ce huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah ya halitta duk abin da ke bisa doron kasa dan ku kenan duk abin da bazai cutar da ku ba dan ku an kalice shi
Allah ya saka da alheri malan al maqasid fiha
na'am
yana al-maqasid al-shari'a fiha
fi al-masalih al-mursala shi ne mun ka ce yanzu misali in ka duba ababin da muke amfani da su ababin da muke amfani da su
shi ne haka
masalih al-mursala gidan radio mota jirgin sama salula lantarki makamai sutura tv internet in ka ce baka aiki da masalih al-mursala duk zaka aje wadannan
kaga an samu matsala
kenan dan haka ba maqsad ne shari'a ba ka zo ka ce amfani da salula bid'a
Allah ya saka da alheri
amin amin
al maqasid fi shar'i man qablana
to shar'u man qablana ana nufin shari'a wadanda suka gabace mu
dama muna son ta'arifin ta
to shi shar'u man qablana shine wani abu wanda yazo cikin alqur'ani wanda Allah ya ba mu labari amma kuma yana da hali guda uku na farko abinda an wajabta musu kuma an kace an wajabta muna kamar kisa idan mutum yayi kisa za a kashe shi Allah ya faɗa cikin at-taura wa katabna alaihim fiha annan nafs bin nafsi wanda ya kashe a kashe mu ma cikin namu alqur'ani Allah ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum alqisas fil qatl an wajabta muku kisasi to kaga ga babu sabani a wajen malamin na biyu abinda can cikin shari'a su akwai shi amma an kace an dauke muna shi yasa yazo a cikin suratul a'raf wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazo ya dauke musu wasu nauyi wadanda suke akan su magana ta kare to sai abinda shari'a bata ce ba ta ba mu labarin shi amma kuma shim bata ce muna ta shafe shi ba kuma bata ce muna mu yi aiki da shi ba ta yi shuru to wannan shi ake kira shar'u man qablana wanda an kai sabani akan sa to da yawa daga cikin malamai suka ce lalle tabbas aiki da shar'u man qablana abu ne wanda yake ya dace tunda Allah da ya bada labarin shi bai ce bai da kyau ba kenan ya nuna duk abin da an ka ba mu labari ya kamata mu dauki wa'azi gare shi dama in abuna da kyau Allah ya ce ko koyi koyi da waɗanda su masu imani annabawa da mutane na gari waɗanda kuma suka yi mummuna aiki Allah ya ce a'a kar ku yi irin nasu ko halaka ko ba haka ba to misali bari mu ba da misali saboda ka san in ba misali an ka bayar ba abin na farko dai Allah ya faɗi cewa mu dauki izina ga labarin annabawa laqad kana fi qasasihim ibratul liuli albab kafirai kuma Allah ya ce mu dauki misalle daga gare su musamman mutanen makka da suke shudewa a gidajen annabi lut Allah ya ce wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil layli afala taqilun kaga kuna wucewa da asuba kuma da daddare kuna ganin gidajen su yadda an kalkar da su cin ba ku hankalta kenan ku ya kamata a ce ku gane cewa in buku tuba ba azabar da ta shafe su saboda kafircin su za ta shafe ku to mun kare da wannan to sai mu zo cikin amsila zaka iske akwai ababe da dama maslahal mursala wato shar'u man qablana ya bamu daman mu yi aiki da ita misali shin ya halatta sadakin mace ya zamanto ba kudi bane
tunda ya gabata
annabi Musa ya yi kiyo shekara 8 ko 10 an ka bashi aure sai suka ce to tunda in mun yarda da shar'u man qablana kuma Allah bai ce wannan aiki da ya bai da kyau ba ko ya shafe shi to ya halatta mutun ya zo mai kai ce maka to wane kai mai aiki ka gina mini gida in magini kake koko kai mai aiki ko ka nome min gona ta na baka auren yata shikenan suka ce ya halatta in dai ujira kaya za a baka kuma wannan dai nuna cewa kinan sadaki ba sai dukiya ba mun fahimci wannan ko kuma mu ce mace take da gona ta ce maka to zo ka nome min in ka nome min gona ta shikenan a daura aure magana ta kare qala inni uridu an unki haka ihdabda tayya hataini ala an tajurani thamaniya hijaj daga ciki suka ce to wannan yake nuna ana aiki da qarina an gane ko saboda annabi Yusuf abin da yasa aka gano cewa ba shi ne ya neme ta ba saboda rigarsa ta tsage ami ta gaba ita abin nan an ce in kuma ta baya ne ita ce ta neme shi kuma Qur'ani ya kawo wannan za mu yi aiki da shi wannan yake nuna za a yi ja'ala ka ce duk wanda ya kawo mini raƙumi na ya bace duk wanda ya kawo shi zan bashi jika 100 babu laihi annabi Yusuf ya ce mutanen da aka tura wajen binciken ma'auninsa waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im to tanan za kai ta samun shar'u man qablana ababen da Qur'ani ya faɗa da waɗanda ma za a yi istinbati a karkashin su waɗanda ba su saba manasi ba suna da yawa to kaga ashe shar'u man qablana zai taimaka muna yana da alaka da maqasidus shari'a saboda koyi da mutane na gari abu ne wanda an yarda da shi kuma yikin koyi da mutane wanda ba na gari ba abu ne wanda shari'a ta yarda da shi wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka da alheri
amin
wannan tunda daga ciki an ba mu hujjiyati shar'u man qablana kinan kai za mu tsallaka zuwa maqasidil wal istihlah wal istihab wal istishab
na'am to al istishab shine ina ganin yalla zai zo mun na karshe al maqasid wal istishab haka ne shi al istishab shine ya kasu gida uku akwai abin da suke kira istishabu wato ad-dalil akwai kuma istishab al-adilla sannan kuma akwai al-istishab wanda suke kira istishabul ijma waɗannan guda biyu an yi ittifaki akan su guda ne ba an kai sabani istishabul adilla abi dalili sai in an samu sabanin shi aya ta zo ta ce ku yi wani aiki to shikenan za a ci gaba da yi ba a cewa aikin ta an rage shi koko an shafe ta sai an samu dalilin da ya shafe wanda aya ta zo ta ce dukkan mutane su yi kaza ba mu fitar da wani sai in mun samu dalili to wannan shine istihabul adilla to sannan kuma akwai istishab na wato abin nan da suke kira wato al-asl al-asl shine asali akan abu yanzu asalin dan adam ba abin shi ko dala asalin ababe kafin shari'a ta zo ba su a ce musu halat ko haram sai in shari'a ta zo ta ce abu kaza halat ta ce abu kaza haram ne ina fata an fahimce ni to sai kuma istishabul ijma' an gane ko shine istishab na ijma'i shine mun ka faɗi malamai sun yi sabani akan sa yanzu misali mutum ne ya alwala eh mutum ya taimama bai samu ruwa ba ya fara sallah sai ga ruwa sun zo to ijma'i ya yarda cewa alwala shi akwai ta ko taimama shi akwai ta kuma sallar shi ijma'i ya yarda akwai ta to yanzu da ruwa sun ka zufa a saba mai ijma'in a ce yanki sallah ya arwala shine malamai suka yi sabani akan shi to shi wannan istishabikin zai taimaka mu cikin ilmul maqasidish shari'a cewa duk abinda mun kaga zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a canza shi ba to dan haka ba mu yarda wani zai ce muna wannan abin bai dace ba duk abinda tun zamanin manzo aka ce bai da kyau to har zuwa yau bai da kyau ba wanda sai zo mana kuskure ma ya nuna mana abin nan yana da kyau to kaga zai taimaka mana a cikin tafiyar rayuwar mu ta yau da gobe ina fata an fahimci ni wato mai istishabin abu yadda yake hani ne ko umurni sai mun samu dalilin da zai tiratar da mu daga wannan kaga wannan kuma zai taimaka mana mu gane addinin mu da kyau kanmu yarda da yan kabukabun fatawa da yan kabukabun fassara na soshi da fatawoyin da ake watsawa a zamanin nan Allah kai mu tsari
amin wannan kenan mun samu aqsam na shi istishab da kuma hujjiyati da maqasid
na'am
nashi kenan abu in lokaci na dauka mu na istihsan
to al istihsan tana yiwa lokaci ba zai dauka ba amma dai abinda ake nuhi da al istihsan bari mu gani a gurguje al istihsan suna nufin kamar shine mutun ya saba ma wata ka'ida ta shari'a saboda wani dalili da yake da shi na alqur'ani ko sunna ko kuwa wata mas'ala ka saba ma wato al udul bil mas'ala anna dha'iriha li dalilin khasin min al kitabi aw sunna shi yanzu wato mas'ala ce ya kamata a ce abu kaza ka sashi tare da mas'aloli kawai sai ka fitar da shi saboda wata wani dalili to wannan al-istihsan musamman Imam Shafi'i shi ya ga babu shi a cikin shari'a sai malamai suka ce a istihsani wanda bai da alaka da nassi shine Imam Shafi'i yake nufi domin in dai da hankalinka ne za a bari ka ga abu kaza mai kyau ko kawo bai da kyau ka kuma ci aqidan mu'tazila amma shi ma Imam Shafi'i sai da ya sanya mishi wani suna wanda ba wannan ba amma malamai suka ce ana yin istihsani da abubuwa guda hudu akwai al-istihsan bin nass akwai al-istihsan bil ijma' an gane ko sannan akwai al-istihsan bil darura akwai al-istihsan bil qiyas wadanga guda hudu ne istihsan bin nass abu ne wanda in ka dibi zahirin shi bai halatta ba amma saboda shari'a ta ce za a yi shi to babu matsala misali abinda ake cewa assalam sautu zaka tahiya wani wuri in baka sautu ka kamin wani abu to sai in ce maka akramakallahu naji zaka tafi sokoto akwai wani tafsiri da nake bukata misali sunan sa kaza zan baka rago ga rago nan ka amshe shi in ka ce sokoto ka kamin tafsirin nan to kaga a ka'ida a hankalce bai halatta ba tunda mi tunda yanzu rago ga shi kai in ka je sokoto baka san ko ne zaka sayi littafin ba
gaskiya inda kam an san
kudin rago da littafin abu na biyu ne yanzu in baka rago to ai kai baka kamin kaya ba ya kamata mu yi hannu da hannu amma shari'a sai ta halatta yin sautu assalam in ka diba akwai shi to kaga wannan al-istihsan bin nafs ne sai akwai na biyu al-istihsan bil ijma' shine abin da suke kira al-istisna al-istisna shine bada kamar sifofin abu ai maka shi yanzu in ce maka ina son kai min hulla mai kaza ka da abu kaza da abu kaza da abu kaza nau zambiya ka an gane ko sai ka ce to kaza zaka bani to ka gani yanzu sifofi ni baka babu abu kuma nayi zancen ga abin da za a yi to amma saboda bukatuwa na cewa idan mun kai jinga da kai kai baka san bara yau kaza ta kai wannan lokaci ka kai kafin ka kare kayan kafin ka zo ka suwa sun yi tsada ko ba su yi tsada ba koko sun tashi farashin su ya tashi ko sun rage kuɗi ka ga waɗannan ba san su ba amma saboda mi saboda ijma'i ya yarda da ai istisna'i ka ba mutun sifofin abu ka bashi kuɗi ya maka shi yasa aka tabbatar da shi al-istihsan sai al-istihsan da abinda ake kira wato bid-darura na lalura shari'a kaga zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam rijiya ta kasance ana jefa kazamta cikin ta amma sai aka ce idan aka zarike ruwan da ke cikin ta an ka zarike wani juz'i na cikin ta ruwan ta sun tsakaka to kaga saboda darura ne ko kuma yanzu misali bari mu bada misali da yanzu kaga ruwan da muke amfani da su sai su koma sai a sake wanko su a turo muna to ai kaga saboda istihsan mun tabbatar da cewa tana yiwa abinda za a sa sai ya zamanto yana da wasu abubuwa mawadul kimawiya chemical a ciki amma kuma malamai ba su cewa ruwan nan haramun ne saboda in muka ce mu daina shan ruwa waɗanga na famfo to ya za mu yi mu rayu ina fata an fahimci ni kaga sai aka ce ruwan da ke cikin rijiya idan aka zarike aba ruwan da ke cikin rijiya ta tsarkaka ko da akwai wasu abubuwa a cikin ta tare da ko cewa tana yiwa abubuwan nan da ke cikin rijiya ba a fitar da najasa gaba ɗaya ba amma saboda bakin iya abin da za a yi kenan sai kuma al-istihsan wato bil qiyas shine malamai sun halatta shan ruwa waɗanda su'ur tuyur an gane ko سور الطيور الجوارح الجارحة من الطيور كمر سنسائي وانا سكي فروتا كمر شاهو انغاريكو كمر ميكي idan suka zo suka sha ruwa malamai suka ce ruwan nan suna nan da tsarki kaga alhali ko dabbar da annajisa in ta sa bakinta tunda ba a cinta ya kamata a ce ruwan sun zama najisa amma me yasa malamai suka yi kiyasi suka fitar suka ce saboda waccan mai tsarki ka ana cin kaza ko
ana cin kaza
ana cin tantabara ko to wadanga da ahalat idan suka sa bakin su da bakin waccan maikin duka kashi ne wanda bai dauke da najisa dan haka kenan shan ruwa ko yin arwalla da ruwan da maiki ya sa bakinsa ko ko shahu ya sa bakinsa abu ne wanda ana iya amfani da shi to wannan shi ne wato al-istihsan kuma yana da alaka da maqasid al-shari'a kaga an yi ta hanyar istihsani muna iya amfani da ruwa yanzu wadanga na zamani mu ce ko da an samu su wannan chemical din ana iya amfanuwa da su kaga in muka ce kuma ba za mu yi amfani da su ba kaga mun jefar da maqsad na shari'a wanda shari'a tana son sauki ne ga al'umma to wannan ina ga abin da zamu iya cewa kenan dai a cikin wannan mas'ala sai zuwa gobe wannan mawdu'in yana da tsawo mu samu mu gani ko Allah na samu ƙara sashi
to mallam Allah ya saka da alkhairi
amin
Allah ya saka ma da alkhairi Allah shi ƙara albarka
amin
sannan kuma Allah ya ƙara sanya mu rayuwa albarka Allah ya kare ka mallam
amin Allah ya kare mu
amin muna fatan Allah madaukin sarki ya da ya nuna mana wannan lokaci Allah madaukin sarki ya sake maimaita mana irin wannan lokaci kuma tare da koshin lahiya
amin amin
insha Allah ta'ala anan ya kamata mu tsaya abinda mallam ya faɗi daidai Allah madaukin sarki shi bashi lada
dan
ma sa ya saki mizani hasanati
sannan
mu kuma mu da ya karanta suwa Allah madaukin sarki shi arzuta mu aiki da abinda mallam ya karanta
amin amin
muna fatan da waɗanda suke sauraron mu da waɗanda suka doki nauyin shirin nan da dukiyoyin su suka sa ko kuma da shawarwarin su da kowane irin muna fata Allah ta'ala ya saka kanmu kowa da alkhairi sannan kuma muna fata Allah madaukin sarki shi hada mu da su a cikin aljanna ta firdaus
amin amin
sannan muna fata Allah madaukin sarki ya tsare mu da kasar mu Niger da sauran kasashen musulmai
amin
ya Allah ka kare mu da dukkan masiha da jarraba
amin
ya Allah muna roƙon ka sabka muna ruwa masu albarka sannan kuma ka ba mu damana mai albarka sannan kuma ya Allah ka arzuta mu cin wannan arzikin da zaka arzuta mu da shi
amin
sannan kuma duk waɗanda ba su da lahiya gida suke ko asibiti suke ya Allah ka ba su lahiya ya Allah muna roƙon ka duk ɗan kasuwar da ke hwama da kariyar tattalin arziki ya Allah muna roƙon ka ya Allah ka dora musu ya Allah muna roƙon ka dukkan waɗanda suka riga yi mu gan gaskiya tun daga lokacin Annabi Adam
har
yau ɗin ga da muke cika suka cika da imani ya Allah ka ji kansu ya Allah ka ji kansu ya Allah kai musu rahama ya Allah ka sanya aljanna ta firdaus da zabo ita ce makoma gare su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikumus salam wa rahmatullahi الله وبركاته.